sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Sulemaniya da ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 17 ga watan Janairun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Sarfilu ba mukanin labarai.
To binta yau Talata kungiyar Al-Shabab ta kaddamar da wani kazamin hari a sansanin sojin Somalia kwana guda bayan da kasar ta yi kirarin samun nasara a kansu. Kasar China ta ce yawan al'ummar ta ya ragu a cikin shekarar da ta gabata, wanda shine ne karan farko na irin wannan raguwar cikin shekaru 60. Haka kuma za ku ji cewa hukumomi sun ce harin da aka kai a cocin Pentecostal da ke birnin Kasindi da ke gabashin Congo ya kashe mutane aƙalla 14.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya kwamishinan tsaro da kuma wani dan majalisa sun tabbatar da cewa an kashe 'yan bindiga kusan 16 a wani hari da aka kai ta sama a jihar Sokoto, bayan da 'yan bindiga suka kai hari kan wasu al'ummomi inda suka kashe mutane uku suka gudu da wasu kayayyaki masu daraja.
To kuma cikin ikon Allah dai an kai bombin din wannan gurbi din wanda yake gudu sai ta waye mun ga bannin da an kai musu. Waɗanda da san rayuwa sun tahe da su, waɗanda sun kamutu kuma ba su ɗaukowa na an kaba su da masu kansu da sauran bidigoginsu da sun haƙo ne.
Za kuma ku ji cewa a jamhuriyar Nijar 'yan sanda sun samu nasarar kama wasu 'yan ƙasar biyu da 'yan ƙasar Mali biyu ɗauke da keji 278 na tabar wiwi wato cannabis da suka fito da ita daga Ghana da nufin shiga yankin Gawo na arewacin Mali mai fama da aika-aikar 'yan ta'adda. Sannan kuma muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu ga Sarfilu da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan mun same ku lafiya. Ga labaran duniya. A yau Talata kungiyar Al-Shabab ta kaddamar da wani kazamin hari a sansanin sojin Somalia kwana guda bayan da gwamnatin kasar ta yi kirarin samun nasara mai cike da tarihi akan mayakan tare da kwace wani muhimmin gari na gabar teku. An samu rahotanni masu karo wato cin karo da juna game da adadin waɗanda suka mutu bayan da mayakan suka kutsa cikin sansanin da ke garin Hawadli da ke arewacin Mogadishu babban birnin kasar. Shugaban rundunar sojin kasar Odowa Yusuf Rage ya bayyana gidan rediyon kasar cewa sojoji biyar da suka hada da wani babban jami'i ɗaya ne suka mutu a harin da kungiyar ta'addanci ta Al-Qaida ta dauki alhakin kaiwa. Wani komandan 'yan bindiga da ke kusa da Hawadli wanda ke tsakiyar jihar Hishabele ya ce sojoji 11 ne suka mutu. Kungiyar Al-Shabab ta tayar da bamabmai da ke makare cikin wata mota a wajen sansanin mai tazarar kilomita 60 a arewacin Mogadishu kafin 'yan bindiga su kutsa kai cikin harabar, kamar yadda shaidu da jami'an tsaro suka bayyana. Kasar China ta ce yawan al'ummar ta ya ragu a shekarar da ta gabata, wanda shine karan farko na irin wannan raguwa a cikin kasar mafi girman tattalin arziki a duniya cikin shekaru 60. Alƙaliman da hukumar ƙididdiga ta kasar ta fitar yau Talata sun nuna cewa a shekarar 2022 a kasar China an haihu har miliyan 9.56, yayin da mutane miliyan 10.41 suka mutu. Adadin ya ragu da mutane 850,000. Wannan koma baya ita ce ta farko tun daga ƙarshen shekarar 1950, lokacin da ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa ƙasar, Mao Zedong, Gerlich Powell, ya yi wani gwajin tattalin arziki da ya haifar da yunwa mai yawa ta kuma kashe miliyoyin mutane. Raguwar adadin haihuwa ya samo asali ne daga manufofin ƙasar China na tsawon shekaru da dama da taƙaita iyalai ga yaro ɗaya guda kacal. Beijing ta sassauta manufar a cikin shekarar 2016, kuma tun daga lokacin ta gabatar da wasu abubuwan ƙarfafawa ga ma'aurata don su fara samar da iyalai game da biyan su tukuici. Amma da yawa daga cikin ma'auratan ƙasar China sun zama ko dai suna da yaro ɗaya kacal ko kuma sun bar haihuwa gaba ɗaya saboda tsadar rayuwa a ƙasar mai mutane miliyan 1.41.
Tunan ba da jimawa ba Sarfili zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a Najeriya kwamishinan tsaro da kuma wani dan majalisa sun tabbatar da cewa an kashe yan bindiga kusan 16 a wani hari da aka kai ta sama a jihar Sokoto bayan da yan bindigan suka kai hari a wasu al'ummomi inda suka kashe mutane uku suka kuma gudu da wasu kayayyaki masu daraja. Dan majalisa na jihar mai wakiltar karamar hukumar Raba dake gabashin Sokoto Abdullahi Zakar Raba ne ya ce tun ranar Lahadin da marace jama'ar yankin suka so maganin gungun yan bindiga akan babura suna kutsa kai. Wakilin murya Amurka da ke Sokoto Muhammad Nasir na dauke da karin bayani.
Yunkurin da mahukuntan Najeriya ke yi na fafatawa da yan ta'adda waɗanda ke hana jama'a bacci da ido biyu rufe da hana yan ta'adda da cigaba da fitowa ba ga sana'ar su ta cin zarafin al'umma. Sai dai wasu lokuta sukan sha da kyar kamar yadda ya faru a Sokoto a cikin wannan mako inda yan bindigar suka dandane kudar su. Dan majalisar jiha mai wakiltar karamar mulkin Raba dake gabacin Sokoto Abdullahi Zakari Raba ya ce tun ranar Lahadi da marece jama'ar yankin sa suka so maganin gungun yan bindiga akan babura suna kutsa kai zuwa yammacin karamar hukumar wanda kan iya kawo su sassa daban-daban dake shigowa cikin garin Sokoto. Sai dai ba a san inda suka nufa ba.
Gaskiya daga bisani mun samu rahoto cewa sun zo yanki na karamar hukumar mulki ta Kware waɗanda akwai garin Lambu wanda ke ya kanshi kusan garura 14 sun ka shiga cikin Lambu da kuma sauran ƙauyuka kusan duk ƙauye 17 kuma sun tattara dukiya tsakanin raƙuma da shanu da tumaki da raguna ba a san adadi ba wanda yake mutane kuma sun yi ta guje-guje kuma wanda ya sanadiyar har sun kashe kusan mutum uku waɗanda a talakawa. Kuma can ma jami'an tsaro sun karaɗe su an yi ba ta kashi.
Bayan da suka kammala aika-aikar su jami'an tsaro sun bi sawunsu suka yi ba ta kashi da su bayanai sun nuna cewa an kashe kowane ɓangare daga cikin masu fafatawar. Daga bisani ɓarayin sun samu nasarar gudu da dabbobin da suka sata sai dai jirgin mayakan sama ya bi sawunsu inda suka riƙa wasar ɓuya da mayakan na sama har suka iso ƙaramar hukumar mulki ta Raba inda can ne ake saran suka fito. Dan majalisar Abdullahi Zakari Raba ya ce mutanen yankinsa sun kira shi suka shaida masa abin da ke faruwa.
Na samu rahoton cewa na inda suke jirgin da nan ya yi tsaye yana sai ya ga daga su ya ga direction din su biya to kuma cikin ikon Allah dai an kai bombin din wannan group din wanda yake gudu sai ya tawaye mun ga bannin da an kai musu waɗanda da sauran rayuwa sun tahe da su waɗanda sun ka mutu kun ba su dokuwa na an ka basu da masu kansu da sauran bidigogin su da sun hakone to kidigar da gare mu nan waɗanda ba su tabuwa waɗanda sun hakone kurmun su akwai mutum 16 sannan can ma kamin a kawo wannan yankin namu akwai inda an ka jiha musu bam din kuma ya kone su ya musu banna amma da can ba mu san adadin abin da an ka halaka ba.
Kwamishinan tsaro a jihar Sokoto Abubakar Ahmad Mai Kudi wanda ya tabbatar da akwai lamarin ya ce dama gwamnati na kokarin ta wajen yakar yan ta'addar.
Bayan sun wuce Allah ya samu jami'an tsaro sun bi su ta ƙasa da sama kuma Allah ya ba da nasarar kashe mafi yawa daga cikinsu da ƙone abin hawan sun gwargwado abin da ya muke kira da su al'umma su ƙara baya goyon baya.
To a makon da ya gabata ne mazauna yankunan Isa da ke gabacin Sokoto suka tabbatar da cewa sun ga jami'an soji na kutsa kai cikin dazukan da ake yankunan kuma na tuntuɓi wani mazaunin yankin akan halin da suke ciki a halin yanzu.
To gaskiya in Allah ya so hankalinmu zai ƙara kwanta amma mu abinda muke bukata mu ma yanda aka yi a raba lokacin gannan mu ma ubangiji Allah ya kaddara a yi mana anan.
Dama wasu rahotanni sun nuna cewa mayakan Najeriya sun ƙara azama ga ƙoƙarin yaƙar ƴan ta'adda kuma suna samun galaba a wasu jihohin ƙasar. Sai dai jama'a na ƙarfafa fatar za a dage da ƙoƙarin kar a soma a bari daga baya ko ba komi shugaban ƙasar ya shayan alwashin kawar da matsalar kafin ajiye mulkinsa a watan Mayun wannan shekara. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla an gaishe ka Muhammad Nasir har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga sarfili da karshen labaran duniya.
Hukumomi sun ce harin da aka kai cocin Pentecostal dake birnin Kasindi dake gabashin Congo ya kashe akalla mutane 14. Kungiyar ISIS da kuma kafar labarai ta AMAC ta fitar da sanarwar cewa mayakan sun tayar da bom a cikin wato a lokacin da mutane ke addu'a a cikin cocin. Ga aboki aikin mu Ibrahim Garba da ƙarin bayani.
Hukumomi a Congo sun ce mutane akalla 14 sun mutu a wani hari da aka kai kan wata majami'ar ƴan Pentecostal a birnin Kasindi na gabashin Congo. Kungiyar ISIS da kuma kafar labaranta ta AMAC sun fitar da wata takardar bayani mai cewa mayakan kungiyar sun tayar da wani abun fashewa a yayin da mutane ke sujjada a majami'ar.
C'était la prédication où l'orateur s'est présenté dans 10 minutes seulement la bombe a éclaté.
Wannan na cewa muna kan sauraron wa'azi kenan sai kawai muka ji wata babbar kara wadda ta watsar da mu kasa. Abun ya girgiza mu sai na fara zakudawa gefe. A lokacin ban ma san na ji rauni ba. Na ga wani makwabci na can kwance kasa. Wani dan kabu-kabu ya dauke ni zuwa asibiti. Nan ne na gane cewa na ji rauni.
La bombe a éclaté et tué les
gens. Shi kuwa wani fasto na cewa da farko ana cikin yanayi mai kyau a cocin. Bayan da fasto ya fara wa'azi ne muka ji wani tashin bomb ba zato ba tsammani. Na lura da jini da kuma rauni jikina. Muna da yawan gaske kuma duk wanda ya ji rauni yana neman wajen jinya. Ni ma fasto ne a cocin kuma wannan ne karan farko da na ga bala'i irin wannan.
Ibrahim ka almasi Garba kenan karshen labaran duniya.
A gaida Sarfili Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu leka jamhuriyar Niger inda hukumar yan sanda ta samu nasarar kama wasu yan kasar biyu da yan kasar Mali biyu dauke da keji 278 na tabar wiwi wato cannabis da suka fito da ita daga Ghana da nufin shiga yankin Gao na arewacin Mali mai fama da aika-aikar yan ta'adda. Haka kuma hukumar yan sandan farin kaya ta yi nasarar cafke wasu gaggan barayi da suka yi kauri suna wajen afkawa cibiyoyin aika sakonnin kuɗi. Daga birnin Yamai, wakilin murya Amurka Sulemu Mini Barma ya aiko mana da rahoton.
A ranar Ladi 15 ga watan Janairun 2023 ne hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi ta kasa wato Okritis ta sami wasu bayanan da ke cewa wata motar jigilar fasinja da ta tashi daga Kumasin kasar Ghana ta shigo Niger da gadajen katako waɗanda ake hasashen an boye tabar wiwi a cikin su. Dalili kenan jami'an tsaro suka bi diddigin wannan labari wanda a ƙarshe ya bada damar cafke mutane hudu a unguwar Plateau ta birnin Yamai kamar yadda aka gabatar da su a manema labarai a wannan talata. Komisar Nana Aishatu Usman Bako na mai magana da yawun hukumar 'yan sanda ta ƙasa baki daya.
Mutum hudu ne, biyu 'yan asalin ƙasar Niger da biyu kuma 'yan ƙasar Mali. In mutum ya gani sai ka azako gadaje ne ashe-ashe a cikin katakin nan ne anka safara ta da kyawu anka liƙe ta. An ka zo da ita kimanin kilogram 278 ne har da yan kai daga Kumasi ta hito kasar Ghana ta zo ta ƙetare kasar Togo ta bi ta Benin kuma ta shigo ta Niger. Danihin su daga nan wurin Gawo ne za a kai ta can Mali kuma kowa ya san abinda ake na ake yi cikin kasashen ga duk ta'addancin da ake yi kwaye ga da suke ta yi da ita ce suke wannan mugun aikin.
Ta'ammali da miyagun kwayoyi wani babban laifi ne da doka ta tanadi hukunci mai tsanani a kansa. Mai shari'a Zakariya'u Muhammadu shine mataimakin babban alkali mai tuhuma a kotun Yamai.
Idan an tabbatar da laifi a kanka a irin wanga aiki na safarar kwaya daga kasa zuwa kasa a kadan kana da kaso na shekara 10 da shekara zuwa shekara 20 kuma da tara ta kudi daga miliyan 1 zuwa miliyan 10 haka doka ta ce kuma bayan haka nan akwai hukumci da ake iya zartaswa a kanka in ya zamanto kai matukin mota ne ana iya hana ka tukin mota hal abada in ya zamanto kai dan kasa ne ma kuma ana iya zartar da wasu hukumci kamar a hana ka zabe kuma ba za a zabe ka ba a matsayin ka na dan kasa dan aka tabbatar abinda kake yana da alaka da wani company to shi kanshi kamfanin ana iya tsaida shi a kasa a rike shi hal abada.
Haka kuma a dai bangare 'yan sandan farin kaya sun yi nasarar damke wasu gaggan barayi uku waɗanda suka yi kaurin suna wajen kai farmaki a cibiyoyin aika sakonnin kuɗaɗe wato Agence de Transfert. Fashi 7 daga cikin 11 da aka fuskanta a irin waɗannan wurare a nan Yamai gungun su ne yake da alhakin aikata su. Har ila yau ga Komisar Nana Aishatu.
Bindiga ce suke aiki da ita da sun kasace a nan babban birnin Yamai. Don da wannan bindiga ce suke mashin nasu. In sun ka zo sun hankalci mutum guda ya shiga guda ya tsaya bisa kan babur ya tada babur ya bari sai wancan ya hito bai kashe babur ne da basu da plaque d'immatriculation. Mutum uku an ka samu gare su dukansu basu da wata shaida da ke iya nuna ko waɗanda suke kusa basu samun lokacin su ɗauki numero ɗinsu tunda babu numero.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Haga da Salim Mumin bar ma da wannan rahoton. To za mu koma Najeriya inda kungiyoyin mata ke ƙara kaimi wajen wayar da kan ƴan uwansu a birni da karkara game da muhimmancin shiga a dama da su a harkokin zaben kasar domin samar da gwamnatin da za ta kula da bukatunsu. Ga rahoton da wakilin murya Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana.
Mace-macen aure da ɗawainiya da yara da ƙarancin fasahar sana'o'in hannu na zamani da kuma rashin jari kana da ƙalubalen ilimi da lafiyar iyali baya ga uwa uba mummunan tasirin ƙalubalen tsaro na daga cikin manyan matsalolin da ke dakushe rayuwar mata a Najeriya.
Muka yi duba da abin da yake faruwa a titinanmu, zaka ga mata yanzu a zube duk wani junction in ka je zaka ga mace da ƴaƴa da jikokinta da ƙannanta kamar ma family guda a zauna a titi. Idan ka so ka taimaka musu cewa ina ne gidanku, za su gaya maka ba su da gida, ƴan gudun hijira ne su. Duk inda ka je traffic zaka ga cewa yanzu mata ne ma suke goge mota, matan kuma yara, matasa, ƴan mata da kuma masu aure da ƙananan goyensu, kungiyoyi ga su nan, NGOs ne, ga kuma Human Rights, ga su kullun suna magana akan haƙƙin mata, haƙƙin mata. Amma kullun ihun nan da ake da shigowar ƙasashen da suke da ci gaba cikin wannan al'amarin bai ƙarawa abin nan sauki ba sai ma ƙara taɓarɓarewa.
Dr. Khadija Sagir Suleiman kenan, malama a kwalejin ilimi ta tarayya da ke Kano. Sai dai a cewar malama Zainab Falaki Gumel, shugabar kungiyar Women Mobilization for Good Governance a jihar Jigawa, mafita ga waɗannan matsaloli shine mata su shiga cikin harkokin zaɓe domin kafa gwamnati a dukkanin matakai.
In suka fito suka yi zaɓe, aka zaɓi gwamnati ingantacciya wacce za ta kula da mu, kuma ake damawa da mu a siyasancen a aikace a gwamnatanci a Jigawa. Yawanci za ka je in banda makarantu sai asibiti, amma a hukumancin gwamnati da wuya ka ga mace gaskiya. An aka ce gwamnati, ai an ce ilimin, an ce lafiya, an ce komai da komai ta danganta. Kamar kaga ai a Jigawa ilimin mata kyauta ne, wannan ilimin mata kyauta yana sa mata suna zuwa makaranta. Bayan ka gama karatu ba za babu gurin aikin yi ko babu sana'ar yi. To wannan abin muke so ya kamata a samu mace, amma musamman mama matasa, saboda su ne yanzu suke tasowa, su ne suke da tunani na yanzu ba kan tunanin da ba.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da masana harkokin tattalin arziki ke alakanta durƙushewar kamfanoni da masana'antu a cikin gida Najeriya da zurfin talauci a tsakanin 'yan ƙasar. Amma masu kamfanonin da ke gine-gine da sauran aikace-aikace na cikin gida sun fayyace hanyoyin da ya kamata a bi domin warware matsalar.
Kan yanda za a tallafawa matasa da mata da rashin aikin yi, waɗannan gwamnoni da suke neman kujerun nan na yanzu a zaɓe su, idan Allah ya ba su dama, ya zamanto cewa indigenous contractors kwangila na gida su fi samun kaso mafi yawa na ayyukan da gwamnati za su haifar. Samun wannan kasan shi zai ba da aikin yi a jihar da kowane gwamnati ke, saboda idan aka ba wa ɗan kwangila na jiha, za ka ga an samu an sai rodi a gurin mutumin da yake ɗan Najeriya, an sai duk wani abu da za a siya na kayan aiki, ma'aikatan laborerin su kan za ga 'yan Najeriya.
Alhaji Aminu Abubakar kenan, ɗaya daga cikin jami'an kamfanoni 'yan ƙasa masu aikin gine-gine a Najeriya. Masu kula da lamura dai na ganin akwai bukatar haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin gwamnatoci a Najeriya da ɓangarori masu zaman kansu domin fitar da 'yan ƙasar daga ƙalubalen rayuwa a fannoni daban-daban. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Madalla, an gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma sai shirinmu na noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da ƙwararre kan noman zamani Alhaji Ahmad Sani Ibrahim, wanda shine shugaban kamfanin Ansar Technology da ya fice kan harkokin noma da kiwon dabbobi. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ɗan koma baya kaɗan, inda wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim Ta yi wa Alhaji Ahmad tambaya kamar haka.
Duk da zuwan zamani akwai manoma waɗanda suka riƙe abu guda kamar idan mutum ya saba da noman shinkafa baya iya yin wani abu idan ba shinkafan ba. Kazalika idan mutum na kiwon kifi ko kaji sai kaga a nan yake baya gwada wani abu na daban. To wace irin shawara Ansar zai bai wa 'yan uwansa matasa waɗanda ke da ilimi ko sha'awar shiga harkan noma ganin kun haɗa komai da komai?
Ayyuwa Najeriya babu abu ne zai ba matasa aiki a kasan ba noma ba. Sauran ba dan babu kasan da yake mu kasan noma mai kyau a duk Afrika gabaɗaya. Sannan kuma in ka diba matasan da suka hito a duk shekara a university, wanda suka hito a College of Education, wanda suka gama secondary ba su ma proceeding ba, za ka ga shi yasa insecurity da abubuwa da yawa da wasu abubuwa da yayi muna yawa saboda rashin aiki. To the government da matasan da ke su ya kamata kowa ya koma noma. Babu wurin da yaziki yake a yi ba a gona ba. Mutum ko jikin gidan shi ya samu yana yi wani wurin da zai rinka kiwon kifi. Mutum na yi kiwon kaji, mutum akwai kiwo da yawa wanda mutum zai ya samu ya yi. Muhara ne kuma muhara ta wannan hanya kanana kanana muka gwada wanga wasu su yi wasu ba su yi ba. Muka haji wanda bai yi ba mu dokon wanda ya yi haka muka tai muka kawayo. Saboda haka nan in ba da goji ba mutum ba zai yi komai ba. Sannan kuma ga harkar noma kowane sana duran da ka jira don ka samu kudin yi shi ba za ka yi shi ba. Amma ko yaya ne ka hara to shi zai baka kari ko ka samu kudin nan ka san yadda za ka juya shi. Saboda haka nan shawara na ga matasa especially matasa arewa shi ne duk mu koma gona. Muka koma gona mai fasaha can zai samu aiki. Mai duk wani abu dubaran da aka mutu a cikin gonan na za ka juya shi suka sama abin da za ka yi ya yi maka amfani. Muna da masu fasari nan cikin ba ofis na yanzu za ki ga na'ura ne ko ina. To na'ura nan muna amfani da shi a gona ne. Saurin ba gona ba babu da za mu ke su akwai wanda suka yi mu da yawa amma wanda muka iya mun mai da shi gehe guda gehe noma. Shi ya sa mutane suka ta zuwa suna ta neman wannan fasaha gari mu. So harkar noma babu arzikin da yake su. Sannan kuma wurin mu ya Najeriya noma kawai shi zai ba kowa aiki ya rage ishu na rashin tsoron da ku.
To idan mutum yana so ya tsantuma cikin harkar noma shi yana buƙatar wani jari ne mai tarin yawa kafin ya shiga duk da cewa kamar yadda kai bayani. Cewa akwai ci gaba sosai da aka samu da fasahohi wani in ya ji haka zai ce kai sai ina da kuɗi mai yawa kafin in shiga cikin wannan harkar.
A ne a gani na duk mai kuɗi ma da ya shiga gona hadu ya kai duk mai kuɗi da ya kuma ki je ki diba ki biyan bayan ba ki misali guda. Yawancin mutane ba za su hara noma ba sai sun yi ritaya daga aikin gwamnati. To cikin kashi ɗari kashi biyu ko uku kawai kai cin nasara kuma za ka dai ba za ka ga wanda ya tuni ga sun hara wannan aikin kayan su yi ritaya. Amuta ya dauko kudin retirement na shiga bayan ya kai shi gona bai da dubara bai san harka gonan ba tun daga harko. So shi zai sabon ya lalace. So noma an ce nasarar noma sai ka hara da karamin jari. In kin diba mata wanda a cikin gida za su wa koya guda da busuru guda to kayan shekara zai koma hudu ko goma. Amma kin ba su guda ashirin mutuwa za su yi gaba da saboda ba su san hanyar da za su rika da amma daga dayan biyu uku zai ta tafiya hai kai dari. So haka harka noma yake. Noma bai bukata wani jari. Abin da noma ka bukata shi ne interest waka iya yi wa yasa noma na cikin zuciyar shi.
To da yake kuna da tsarin neman manoma da yi musu rajista wato tattara bayanansu kamar yadda ka ce, ko za ka yi mana ƙarin haske kan irin hanyoyin da kuke bi wajen taimakawa manoman da kuma tattara su guri guda duk da cewa kamar akwai wani abu da suke biya kafin su shiga wannan tsarin naku ko?
No, manoma ba su biyan ko kowa. Za mu tattara bayanansu. Do mun yi aiki wasu aiki tare da CBN na noma manoma da wasu kungiyoyi manoma. Su zo su same mu nemo masu manoman masu noman kaza kamar masu noman auduga ko shinkafa ko wasu abubuwa dai. So abin da muka yi mun kirkiro application software application wannan application shi zai yi ma manoma BVN wanda bai da BVN mu dauko hoton manoma mu dauko register da sunayen information na manoma gaba daya duk bayanin manoma daga kauye su ko ina yake sai mu dauko GPS inda suka zama mu dauko shi sai mu dora ga sunan manoma. Saboda haka nan kana zuwa kai clicking sama GPS zai kai ka daidai wurin da manoma na yake zaka san kauyen da yake zaka san duk information da manoma na yake. So ta haka nan yanzu a cikin majiya mu na bayanai muna da kusan manoma miliyan guda masu noma abubuwa daban-daban a Najeriya.
Ba amfani da duk wani fasahar zamani ba tare da an fuskanci kalubale ba. Taya kuke tunkarin wannan matsalar? Kamar misali, kun tattara bayanin manomi ko akwai na'urar aiki a wani gurin da ya tsaya yayin aiki? Idan kuka samu kalubale ta nan, taya kuke daukar mataki?
Masu sauraro, anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, zamu kawo muku ci gaban shirin. Yanzu a madadin shugaban kamfanin Ansar Technology, Alhaji Ahmad Sani Ibrahim, da kuma wakilin mu Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim, sai kuma Jude Leather Creation da ta daidaita mana sauti, Muhammad Hafiz Baballaki sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Ga da Muhammad Hafiz Baballe, yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro mu kan turo ta email. Kuma zamu fara ne da ra'ayin Hamidu Kalalabuwa, jihar Difa, jamhuriyar Niger. Mai cewa salamu alaikum VOA Hausa, ina fatan kuna lafiya. Ni a yau kukana kan karin kudin da aka yi ma wayar sadarwa a kasar mu Niger ne. Gaskiya hakan bai dace ba. Mu dai fatan mu Allah ya kawo mana dauki, amin sun amin. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Kabiru Abubakar Bulan Yaki da Boko Haruna Bajoga. Basu cewa a yau dai saura kwanaki kasa da 40 a yi zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya. Da wannan muke addu'ar Allah ya kai mu lokacin, kuma ya zaba mana shugabanni na gari. Sai kuma sakon Nazifi Ibrahim Rugar Malam Shagari, bai cewa muna ƙara kira ga 'yan majalisu da sanatoci masu wakiltar Shagari da Yabo, cewar su sani har yanzu kofa na buɗe. Duk wanda yake neman ƙuri'ar mutanen Shagari ta gabas ya sani lallai akwai babban aiki a gaban shi, domin kuwa muna da alƙawura masu tsauri da za mu bayar kafin bada ƙuri'unmu. Sako na ƙarshe ya fito ne daga Boko Haruna Bajoga, garkon ƙungiyar muryar Talaka, mai cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Binciken kwakwaf da gwamnatin Najeriya ta soma domin ganin adadin albashin da ma'aikata ke karɓa a jihohin ƙasar 36, hakan ya daidai duba da cewa akwai jihohin da har yanzu ake zargin ba sa biyan dukkanin ma'aikatansu mafi ƙanƙancin albashi na 30,000, duk da cewa hakan ya daɗe da zama doka.
An gaishe ka Ibrahim ka Almasi Garba. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
A takaice, yau Talata kungiyar Al-Shabab ta kaddamar da wani kazamin hari a sansanin sojan Somalia kwana guda bayan da gwamnatin kasar ta yi ikirarin samun nasara mai cike da tarihi akan mayakan tare da kwace wani muhimmin gari na gabar teku. An samu rahotanni masu cin karo da juna game da adadin waɗanda suka mutu bayan da mayakan suka kutsa cikin sansanin da ke garin Hawadli da ke arewacin Mogadishu babban birnin kasar. Shugaban rundunar sojin Oduwa Yusuf Rage ya bayyana a gidan rediyon kasar cewa sojoji biyar da suka haɗa da wani babban jami'i ɗaya ne suka mutu a harin da ƙungiyar ta'azzin Al-Qaida ta ɗauki alhakin kaiwa. Kasar China ta ce yawan al'ummarta ya ragu a shekarar ta gabata, wanda shi ne karan farko na irin wannan raguwa a cikin kasar mafi girman tattalin arziki a duniya cikin shekaru 60. Alƙalaman da hukumar ƙididdiga ta ƙasar ta fitar yau Talata sun nuna cewa a shekarar 2022 a ƙasar China an haihuwa har miliyan 9.56, yayin da mutane miliyan 10.41 suka mutu, adadin da ya ragu da mutane 8,850. Hukumomi sun ce harin da aka kai a cocin Pentecostal da ke birnin Kasindi da ke gabashin Kwango ya kashe aƙalla mutane 14.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Kumel, wanda ya tayar gabatar da shirin, sai Julie Leather Gresham wadda ta bada umarni, da injiniyan mu na yau mu ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma'assalam, amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.